الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين منا مغنا كان سيبوبين أبنجيجي يهند جي مكتب تردى چيوى أبنجيجي ينادى قدرة دن حكا أبنجيجي mai iko ne. A yau za mu tashi a sifa ta cewa Ubangiji mai rayuwa ne. Dukkan musulmi da dukkan waɗanda suka yi imani akwai Ubangiji, na daga sauran addinai sun yarda da cewa Allah yana da rayuwa, cewa shi rayayye ne, kuma rayuwa yana daga cikin siffofinsa kyawawa. Wane ne rayayye? Me rayuwa? Rayuwa wani abu ne wanda yake ɗaukar ma'ana daban-daban a cikin halittu daban-daban. Shuka tana da rayuwa, mutum da dabbobi suna da rayuwa, mala'iku suna da rayuwa, da aljanu haka ma Ubangiji yana da rayuwa. Don haka ne muka ce ashe kenan rayuwa ya danganta da abin da yake jinginuwa da ita. Idan abu yana da abin da ake cewa fi'iliya da infi'al, wato yana yin wani aiki kamar motsi ko kuma yana tasirantuwa, ya ji wannan tasirantuwa da ake sani da MPL, ko kuma yana idraki, yana rizkar wani abu, yana fahimtar wani abu, to sai a kira shi da mai rai. Ko yana taruwa, yana daɗuwa, yana haifar da irinsa, sai a kira shi mai rai. Za mu ga shuka tana rayuwa, tana ƙaruwa, tana girma, tana yin ‘ya’ya, sai a kira ta mai rai. Idan da za ta bushe, ta dakatar da aikin ta ya tsaya, sai a kira ta mai shuka ta mutu. Haka ma dabbobi da mutane suna girma, suna rayuwa, wato suna daɗuwa, suna haihuwar irinsu, suna idraki, wato suna riska, ko su gani, ko su shaka, ko su ji, ko su nanana, ko su taba, dukkaninsu sunan shi riska. Ko su yi ji a cikin baɗininsu, a cikin ruhinsu, a cikin zuciyarsu, a cikin tunaninsu, sai a ce musu sun ji wani abu, ko sun fahimci wani abu, ko sun riski wani abu. To dukkanin wannan sunan shi ne rayuwa. Duk abin da yake idraki kenan, yake da tasiri a kan wani abu, kuma yake tasirantuwa da wani abu, sunan shi mai rai. To tunda tasirantuwa ko riska ko kasancewarsa mai tasirantarwa shi ne rayuwa, Ubangiji shi ne mai tasiri kan komai, ko mai riskar komai, sai zamanto rayuwar shi ta fita kowane abu, kuma ita ce ma hakikanin rayuwa. Saboda dukkan sauran rayuwa da dukkan wani abu mai rayuwa, Ubangiji ne ya ba shi rayuwa. Ashe kenan shi Ubangiji maɗaukaki shi ne ya fi cancanta da ya kasance ya ɗauki wannan suna na mai rai. Don haka dalilin rayuwarsa abu ne kenan mai sauki. Domin Ubangiji ya kasance mai iko, masani, wanda iko da sani su ne ƙoƙoluwar riska abu, da tasiri kan abu, da kewayewa game da al’amuran abu, tunda wanda ke da iko kan abu yake kuma sanin abu hakikaninsa, yake ba shi kuma wannan iko da wannan ilimi da wannan sani, shi ne yake da rayuwa ta hakika, shi ne yake da rayuwar da bata da misali, bata da iyaka, domin iliminsa da ikonsa ba shi da iyaka, saboda rayuwar shi bata da iyaka. Domin abinda muka ce tasiri kan wani abu, daraskar wani abu, ya gangaro ne daga ilimi da iko. Idan abu yana da ilimi, yana riska abu, wato yana da ilimi da shi. Riska abu shi ne ilimi da shi, ba wani abu ba. Ka san abu shi ne ka riske shi, ka yi tasiri kansa shi ne kana da iko a kansa. Tasirin kowane iri ne kuwa yana nuna mana iko kansa, saboda haka Ubangiji, tunda shi ke da ilimi da kansa, da iko da kansa, wanda ikonsa da iliminsa ba daga waninsa ya zo ba, to sai ya zama shi ne mai hakikanin sani, mai hakikanin iko, don haka shi ne mai hakikanin rayuwa. Akwai siffofi da yawa waɗanda ake kirga su cikin siffofi na tabbatar da kamala ga Ubangiji, suna da yawa. Kamar Ubangiji azal, tun azal akwai shi, an ce azal wato babu farko kenan, an ce har abada akwai shi, wato ma'ana ba shi da ƙarshe. Wanda yake ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, wato azali ne kuma abadi, wato tun azal akwai shi kuma tun har abada yana nan, ana ce mishi sarmadi. Idan ka ce sarmadan, kana nufin ba farko ba ƙarshe. Ubangiji shine sarmadi, wato shine yake da azaliya da abadiya, saboda haka shine sarmadi. Azaliya din nan, abin sifar da take nuna azaliya da ta zo a cikin littafi ita ce kidam, al-kidam, dadewa. Wato a ma'anar dadewa a nan rashin farko, kadim ne, wato ba shi da farko. Kishiyarsa shine hadis, farare. Abadan kuma har abada akwai shi, kalmar da take misaltatta a cikin ruwayoyi ita ce baka, albaka wanzajje ne, alkidam rashin farko. Idan aka ce kadim ne ko alkidam, Bahaushe kan ce mata gabatuwa ko dadewa ko rashin farko, duk dai kidam. Baka kuma wanzuwa ko har abada, ko faufau yana nan har abada. Don haka Ubangiji kadim ne, da ma'anar wato azali shi ne kadim, baƙin ne kuma abadi. Wato kadim ne ba shi da farko, azali damancin tun azal akwai shi, baƙin ne wanzajji ne abadi, wanda yake har abada yana nan. Don haka Ubangiji mawjud ne, sarmadi, same ne sarmadan, wato ba farko ba ƙarshe. Da siffofi da yawa da ake siffanta Ubangiji da su, wanda suka zo a cikin littattafai, wanda dukkaninsu suna komawa izuwa ga ce Ubangiji da ya kasance da waɗannan siffofi, wannan yana nuna mana cewa shi rayayye ne. Sannan kuma abinda na so in yi nuni a nan shi ne, wannan yana nuna mana har ila yau Ubangiji ba shi da siffantuwa da zamani, ba shi da siffantuwa da wuri, ba shi da abokiyar tarayya kamar mata, ba shi da ɗa, zamani da wuri da ɗa da bayi da dukkan sauran halittu suna ƙarƙashin sa ne. Ubangiji baya siffantuwa da sauran siffofin da rayayyu suke siffantuwa da su na tawaya, wa'inda suke nuna iyaka. To wannan ya isa dangane da rayuwa a takaice game da rayuwar Ubangiji. Siffa ta gaba da muke son mai nuni da ita ita ce irada, nufi. Abinda ake nufi da nufi, duk da kafin muka abinda ake nufi, wanda shi ne hakikanin abinda ya fi kusa-kusa da daidai, yana da kyau mu kawo maganganun wasu malamai game da abin da suke nufi da nufi na Ubangiji. Mai irada, Ubangiji mai nufi ne, amma mai nufin Ubangiji? Wasu na cewa nufin Ubangiji shi ne yana sane da ilimi, yana da ilimi da tsarin da yake shi ne ya fi zama maslaha. Amma wannan magana ta cewa yana da ilimi da tsarin da shine yafi maslaha idan mun duba zamu ga tana komawa zuwa ga ilimi an hakika wannan yana koma zuwa ga ilimi ne kuma idan muka mai da wannan sifa zuwa ga ilimi kinan imma dai ba mu fahimci menene ma'anar nufi ba imma kuma mun yi mai mun yi inkarin cewa yana da irada sai mu ce kawai yana da ilimi kuma Ahlul Bayt tsira da aminci ya tabbata gare su alaihimus salam zuriyar annabi da ya yi wasiya da su goma sha biyu dukkaninsu sun yi inkarin fassara irada da ilimi kamar yadda za mu ga Imam Sadiq Imami na shida alaihi salam lokacin da Bukayr bin A'yun yake tambayarsa yana cewa da shi ilmuhu wa mashi'atuhu mukhtalifan aw muttafiqan da ilimin Ubangiji da iradarsa mashi'arsa mutunsa sun saba daban-daban suke ne ko kuwa abu guda ne me Imam Sadiq ya ce faqala alayhi salam al-ilmu laysa huwa al-mashi'a ilimi ba shi ne nufi ba ba shi ne irada ba ala tara annaka taqul sa'af'al kaza insha Allah wa la taqul sa'af'al kaza in alima Allah bayan da za a yi mutum ya ce Imam Sadiq alayhi salam yana ce mishi ilimi ba shi ne nufi ba sam ba shi ne nufi ba ba ka ganin kana cewa zan yi kaza in Allah ya so amma ba ka cewa zan yi kaza in Allah ya sani wanda ya ce zan yi kaza in Allah ya so ya yi daidai domin tayo Allah ya so sai abin ya kiyewa tayi Allah ya kiso sai abin ya kiyewa amma in ya ce zan yi kaza in Allah ya sani kuskure ne domin babu wani abu la ya'dhubu an rabbika mithqala dharra babu kwayar zarra na sani na ilimi da yake buya daga Ubangiji Ubangiji ya san komai ne haka ba a ce an Allah ya sani zan yi kaza sai dai a ce Allah ya so wannan kawai ya isa cikin sauki Imam Sadiq alayhi salam ya tarbatar masa da cewa babu ma'ana ma'anar ilimi ba ita ce ma'anar so ba da irada wasu sun fassara irada nufin Ubangiji da cewa shine ne jin wato ɗaukaka da jin ƙayatuwa da kyautatuwar zati da kuma aiki wato Ubangiji ya yi takama da zatinsa cewa ya isa ya kuma yi nuna isa da aikinsa cewa ya isa to wannan ma daddai gaskiya wannan yana nuna mana san aiki ne da san zati ba shi ne hakikanin dukkan abin da ake nufi da so ba gaskiya wasu suna cewa amfani da iko shi ne irada wannan ma gaskiya tafsirin ba daidai ba ne domin idan aka ce amfani da iko mutum ya yi iko shi ne nufi ai zai iya yiwuwa kana da ikon abu kuma ba ka yi nufinsa ba saboda haka ba za ka yi shi ba Ubangiji yana da iko yana da ƙarfin ya sanya wa Isa uba amma bai nufi ba sai yi shi ba uba yana da ikon ya sanya wa Adam uwa da uba amma bai sa ba yana da ikon ya sanya wa Hawwa uwa amma bai ba sai Yusuf ba uba ba kuma uwa yi annabi Isa ba uba wannan yana nufin kenan iko yi amfani da ƙarfi ba shi ne nufi ba ko ba hushe kan ce sun sa ƙarfi amma sun sa ƙarfi ba shi ne kuma nufi ba zai iya su sa ƙarfi akan abin da ma ba su nufi ba kamar an tilasta su idan aka tilasta su sai zamanto su sa ƙarfi amma kuma mai ba su nufi ba saboda haka kenan amma idan mun duba zamu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da masu wannan tunani suke kafa hujja da shi da cewa iko da yake da shi yace abu ya kasance sai ya kasance shine nufin sa sun dunkule ayar busurarra ba ma'anarta ba basu wato yi mata dalla dalla ba abinda Allah yake cewa shine idan yayi nufin abu sai mai sai ce ya kasance ba yana cewa nufi shine amfani da karfin sa ba sam abinda yake nufi shine ayin abu baya wahalar da shi in yayi nufin yin sa shikenan abinda aya take so ta ce kenan ma'ana yin abu baya wahalar da shi idan ya so yayi sai dan haka menene kenan ma'anar nufi nufi na ubangiji kenan anan zai fito a fili cewa ma'anar sa shine ma'anar da take kishiyantar ma'anar sa to ita ce ma'anar sa duk ma'anar da muka samu tana kishiyantar ma'anar nufi to ma'anar da ke kishiyantar ta ita ce ma'anar nufi me ma'anar da ke kishiyantar nufi shine tilastawa me kishiyantar tilastawa zabi kenan nufi yana nufin mai zabi da nufi da zabi ma'anar sa daya wanda yake nufi shine ma'ana wanda yake da zabi yayi abu idan ya zamanto baka da zabi kai abu ba a cewa kana da nufi akan yin sa amma idan kana da zabi in kaga dama zaka yi shi in kaga dama ba zaka yi shi ba babu wani mai tilasta ka akan yin sa sai a ce kana da nufi akan yin sa ma'ana in kaga dama kana da zabi ka yi shi kana da zabi ka ki yin sa sai a ce kana da nufi a kansa to ubangiji nufinsa shine yana da zabi akan yin wani abu ko me zabin nan zatinsa ne kamar yadda ubangiji zatin mutum yayi ta da zabi za mu zo bahasin kaza da kadar insha Allah za mu zo bahasi ne mai fadi mai amfani a bisa gaskiya nufi sifa ne na zati wani yana nufin kasancewar ubangiji mai zabi ne bisa zatinsa ma'ana zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka in ya ga dama sai ya yi abu in ya ga dama sai ya bar shi yana da zabi to saboda haka kasancewarsa mai zabi akan yin abu ko barin shi shine yasa ake ce mishi mai nufi ne mai irada ne amma wanda idan ya ga dama za a iya hana shi wannan ba a ce mishi mai irada mai nufi saboda mai akwai tilasti a ciki ko haka wani karfi da zai hana shi ko dai a tilasta shi ko wani karfi ya hana shi duk ya cire masa mai irada ubangiji tunda ya kasance shi ne wanda ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe a dukkan kamalarsa don haka shi ne yake da cikakken zabi saboda haka shi ya fi cancanta da wannan suna na cewa shi murid ne mai nufi ne don haka wannan yana tabbatar mana cewa wannan sifa tana nufi mai yana da zabi idan akwai ruwayoyi da yawa da suka zo daga iyalan gidan annabi ahalin gidan annabi wanda ya kira su da itirarsa zuriyarsa musamman ma sha biyu daga ciki wanda ya yi wasiya da su da biyayyar su da suke nufin zabi cewa nufi nufi duk da tana da ma'anar cewa zatin ubangiji tana da zabi akan yi abu ko kan yi wani abu wasu hadisan sun zo da cewa nufi na ubangiji da zabin sa ne abu ko kai abu sifa ce ta aiki za mu ga Asim dan Humaid ya karbo daga Abi Abdullah alayhi salam Imam Sadiq kenan yana cewa qultu lam yazalillahu muridan na tambaye shi nace shin Allah yana nan har yanzu mai nufi ne qala sai ce innal murida la yakunu illa limuradin ma'ahu lam yazalillahu aliman qadiran thumma arad yace Allah mai nufi ne yace sai Imam Sadiq yace dashi mai nufi baya kasancewa sai idan akwai abin nufi tare da shi wannan yana nuna nufin ubangiji duk da yawancin mutane suna fassara shi da sifa ce ta zati kuma gaskiya ne idan an fassara shi da zati zatin Ubangiji yana da zabi akan kansa yana da son kansa yana kuma son ayyukansa yana da son sifofinsa da zatinsa to wannan yana nufi sifa ce ta zatin Ubangiji amma idan aka ce nufi yana nufin wannan ma'ana ce akwai wani abu da yake nufin yi to ya kuma sifa ta aiki saboda haka nufi tana da ma'ana biyu ta bangare ma'anar farko za a yi fassara ta da ma'anar sifa ce ta zati a ma'anar ta na biyu za ta iya koma zuwa ga ma'anar ta ta aikin Ubangiji shi yasa Imam Sadi ya ce dashi mai nufi ko da yaushe baya ya kasancewa nufi mai nufi sai akwai abin da yake nufin yi shi yasa Allah bai gushe ba har sarmadan wato ba farko ba ƙarshe cewa shi masani ne mai iko amma nufi yinsa yake wato sannan sai ya nufi so lokacin da yake so ya yi wani abu sai ya nufin yinsa wannan ta kuma sifa aiki Safwan bin Hashima ya tambayi Abul Hasan cewa ya bashi labari game da irada haka ma Muslim Muhammad bin Muslim daga ɗaya daga cikin manyan sahabban suma imamai masu girma da sarki ya tambayi Abi Abdullah Imam Sadiq cewa al-mashi'atu muhdathatun cewa nufi fararre ne nufi idan an yi lihazin nufin Ubangiji ga yin wannan bawa a wannan marhala ta kaza a lokaci kaza to sai shi wannan aiki ya siffanci da kasancewa fararre ne amma idan an yi lihazin ainihin zatin Ubangiji yana da irada ba tilasta shi ake ba ainihin zatinsa ne irada a nan irada kadimiya ce ba ta da farko so da haka idan ta kasance sifa aiki a lokacin da ake samun faruwa ta buskacin bawa da aka fara Ubangiji yana nan bai canja ba yana da ilimi da zai nufi a lokaci kaza zai nufin yin zaid kuma ya fara da zaid yana da wannan so da haka nufi tana da ma'ana bi kenan nufi da ma'anar zat da nufi da ma'anar aiki sannan abinda Allah yake nufa idan bayi ne suka samu canje-canje kuma wannan canjin daga su bayin ne ba daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh